hikima ta tsawon rai ta zo masa a cikin aikin alkhairi, ya zamanto ya haɗu ya samu halartar mi'adi irin wannan, shine sabunta alkawari da jaddada musahaba da littafin Allah jalla wa ala, kamar yanda yake al'adar magabata na farko tare wajen wato kusantar alqur'ani da mudarasarsa ta hanyar yawan tilawarsa da yawan tunani a cikinsa, karanta shi a lokacin a lokutan rana da karanta shi a cikin sallolin dare da kuma yin tafsirinsa da sanin ma'anoninsa da bayanin da sanin bayaninsa da yin zurfin tunani a cikin ma'anoninsa domin samun wato baye-baye da samun rayar da zuciya a cikin wannan wata mai albarka. Hakika wannan ni'ima ce babba, kuma muna matukar godiya ga Allah jalla wa ala da Allah ya hada mu a wannan mi'adi. Kamar yanda ya gabata a ranar karshe ta Ramadan da ya wuce ta tafsirinmu rana 27 ga watan Ramadan, mun tsaya akan aya ta 54 a cikin suratul A'raf, kuma kamar yanda muka yi alkawari cewa wannan shekara an Allah ya kai mu da rai da lafiya, za mu tashi akan wannan ayar mu sake maimaita tafsirinta saboda gaba ce. To gashi Allah madaukakin sarki ya rayar da mu, ya ba mu lafiya, lahul hamdu fil ula wal akhira. Dan haka zamu wannan za mu fara karatun mu daga wannan gaba aya ta 54 a cikin suratul A'raf in Allah ya so. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات ألا له الملك والأمر تبارك الله رب العالمين.
الله جل وعلا يتي إن ربكم الله للي أبنججنكو شيني الله شيكتي الذي خلق السماوات والأرض وانن وانديها لتسم مي دكسا في ستة أيام أتكنكو أنكي قداشدا ثم استوى على الأرش sannan ya daidaita akan al'arshi, yughshi laylan nahar yana rufe yini, wato yana rufe hasken yini da dare, yatlubuhu hasisa shi dare yana bin yini au yana bin yini a gurguje, washamsa wal qamara wan nujum ya halicci rana da wata da taurari, musakharatin bi amri halin kasancewa su suna horarru da umarninsa da izininsa, ala lahul khalqu wal amr ku tattaro hankulan ku kuji, lahul khalqu halitta ta sace shi kadai, wal amru da kuma sarrafa sha'anin halitta nasa ne shi kadai, tabarakallahu Allah alkhairinsa da albarka alkhairinsa ya yawaita ya girmama, rabbul alamin shine ubangijin talikai. Wannan aya tana daga cikin ayoyin sifat, wato ayoyi da suke bayyana sifar Allah jalla wa ala, wanda alqur'ani kamar yanda malamai suka bayyana ya kasu kashi uku: tauhidi da ahkamu da kuma alqasas, tauhidi da hukunce-hukunce da kuma kissoshi waɗanda ake izina da su. Don haka aka ce qul huwallahu ahad thuluthul qur'an, saboda ita ce kadai surar da take tauhidi tsantsa, bayanin sifar Allah ce a cikin qul huwallahu, babu wani bayani na hukunci ko na kissa a cikin qul huwallahu in ba bayanin sifar Allah ba. Dan haka aka ce ta'dulu thuluthul qur'an, thuluthul alqur'ani ce. Haka ayatul kursi aka ce aya da tafi komai girma a cikin alqur'ani, saboda tun farkonta har karshenta bayanin Allah ne, babu wani bayani a cikin ta na hukunci ko kissa in ba bayanin Allah ba. To akwai ayoyi da dama irin waɗannan da su da bangar da akwai ayoyi da dama a cikin alqur'ani irin waɗannan waɗanda suke bayanin sifar Allah ne kawai a ciki. Wannan aya tana daga cikin waɗannan ayoyi, bayani ne na sifar Allah jalla wa ala, domin Allah samanne ne Allah hakika ne, Allah yana da sifofi na kamala da daukaka da cika, wanda da haka ne bayi za su san shi. Idan sun san shi sai su so shi, idan sun so shi sai su bauta masa bisa soyayya da girmamawa da kaskantar da kai. To Allah jalla wa ala yace inna rabbakumullah, ubangijinku shine Allah. Wato wannan raddi ne ga mushrikai da suke rukun waɗansu iyayen giji ba Allah ba. To ba ku da wani ubangiji ar-rabb wanda yake shine mahaliccinku kuma mai kula da al'amarinku mamallakinku, ba ku da wani wanda yake shine mai wannan sifa in ba Allah ba. Wato ubangijinku shine dai wannan Allah ba wani ba. Shi yasa aka kawo ta da ta'rifin wato juz'i biyu na abinda ake bada labari da kuma labarin. Abinda ake bada labari shine rabbu, wane ne wanda wake shine ubangijinku, shine labarin yazo shine Allah. Saboda haka duk waɗanda a cikin wannan akwai raddi ga duk wani wanda ake danganta rububiyya gare shi ba Allah jalla wa ala ba. Wato ba ku da wani ubangiji in ba Allah ba, ya ku mushrikai da ya ku musulmi min babi aula. Kuma a cikin wannan akwai tabbatar da cewar ubangijin da musulmi suke bauta ma, wanda Allah ya ce su bauta ma, ba wani bane illa Allah, wanda ya sifantu da sifofin da za a zo da su, wanda ya sifantu da cewa shi ne mahaliccin sammai da ƙasai, shi ne wanda dukkan wani wanda yake bautar Allah yake bauta ma. Saboda haka waɗanda suke cewa Allahn da musulmi suke bauta ma ba shi ne Allahn da Yahudawa suka yadda da shi a kan cewar shi ne ya aiko annabi Musa ba, ba shi ne Allahn da Nasara suka yadda da shi a kan cewa shi ne mahaliccin sammai da ƙasa ba. Wannan wauta ne da jahilci. Allahn da musulmi suke bauta, ubangijin musulmi shi ne Allah, wanda yake shi ne ubangijin annabi Ibrahim, wanda ya sanya wuta ta zamanto masa bardan wa salama, shi ne ubangijin annabi Yusuf, shi ne ubangijin annabi Yaqub wanda ya dawo masa da annabi Yusuf, shi ne ubangijin annabi Ishaq wanda ya zaɓe shi ya sanya a cikin zurriyarsa muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin, shi ne ubangijin annabi Musa wanda annabi Musa ya ji maganarsa a Tur Sina, wanda kuma ya tsirar da annabi Musa da bani Isra'ila daga Fir'auna, ya nutsar da Fir'auna a cikin teku. Shi ne dai ubangijin da labarinsa ya zo a cikin littafan da suka gabata a Taurat da Injila, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa am kuntum shuhada'a id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa ishaqa wa na'budu ilaha qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida. Suka ce Allah yace shin ba ku kasance wato masu shaida ba yayin da mutuwa ta zo ma Yaqub, yayin da annabi Yaqub ya ce ma ƴaƴansa me za ku bauta ma bayana bayan mutuwa ta? Suka ce za mu bauta ma ubangijinka da ubangijin iyayenka da kakanninka, shi ne ubangijin wato Ibrahim da Isma'il da Ishaq, ubangiji Allah wanda yake shi shi kadai abun bauta. Saboda haka Allah ta'ala ya sifanta cewar mu ma musulmi, ku musulmi, ubangijin ku wanda za ku bauta ma shi ne dai wannan Allah, wanda ya halicci sammai da ƙasai fi sittati ayyami. Wannan akwai dangana tabbatar da halitta ga Allah, wanda yake wannan abu ne sananne a cikin fitra, babu wanda yake musu a cikin fitra. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah, da za ka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa za su ce maka Allah ne. Wannan da mushriki da musulmi a cikin fitra ne cewar sanin Allah shi ne mahalicci, wannan abu ne wanda Allah ya sanya shi a cikin fitra, hankali kuma ya tabbatar da shi, imani kuma ya ƙara ƙarfafa shi. Wato fitra abu ne wanda yake a cikin asalin halitta, kamar yanda yaro yake da fitrar daga an sa masa mama ana haifansa kaga sai ya kama tsotsan mama, to wannan fitra ne. haka Allah ya tsara masa tilqa'iyan kamar yanda numfashi kake numfashi ba sai an koya maka ba ko ba sai kai tunani ba kan cewa in ja in fitar baka buƙatar tunani baka buƙatar kai amfani da hankali dan kai fitra ce larura ce zaka yi to haka sanin Allah yake larura ne sanin Allah domin a cikin fitra Allah ta'ala ya dasa shi to Allah yake karfafa wannan da hasken imani yake cewa Allah shine wanda ya halicci sammai da kasai fitit a cikin kwana shida kwanaki shida dinnan Allah ne kadai ya san hakikanin waɗannan kwanaki domin kwana a wajen Allah Allah madaukakin sarki ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun rana a wajen ubangijinka kamar shekara dubu ne wanda kuke kidayawa wannan ambaton kwana shida yazo a cikin alqur'ani ba tare da tafsili ba yaushe ne na farko wace rana ce ta farko wace rana ce ta karshe sabanin abin da yazo a cikin at-taura na cewa ranar farko ita ce ranar lahadi rana ta shida ita ce ranar juma'a rana asabar kuma ita ce wanda yake bai yi aiki wato a cikin a cewar su wai sai ya huta a cewar yahudawa shine Allah ya musu raddi yace wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama mansana min lugu mun halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su a cikin kwanaki shida kuma wata wahala gajiyawa bata safe mu ba saboda Allah da yayi a cikin kwana shida akwai hikima domin Allah madaukakin sarki al'amarin sa kun fa yakun ne Allah zai iya halitta sama da kasa da abin da ke cikin ta cikin lahaza da umarni guda daya domin kamar yanda Allah ta'ala yake cewa ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida halittaku gabaki dayan ku da tayar da ku bai zamanto mu face kamar rai guda daya kamar yanda Allah zai halicci rai guda daya lokaci daya haka zai halicce ku gabaki daya domin kamalul qudra kenan Allah yana da wannan qudrar yana da wannan ikon amma Allah sai yayi shi sai yayi a kwana shida domin me domin ya nuna cikar ilimi domin kuma ya nuna nufi irin nasa da iko irin nasa haka ya so yayi ba ko me tilasta shi yayi shi a cikin yayi a kwana shida domin ya bayyana kamalar sanin sa da cewar halittar tare da iko da ake da yake da shi amma yayi shi a bisa kwana shida domin ya bayyana hikima domin hikima dalili dai akan ilimi domin ba za ka sami hikima ba sai da ilimi hikima shine ka sa abu a inda ya dace saboda haka kaga ba za ka sanya abu a inda ya dace ba sai ka san inda ya dace saboda haka ilimi wato hikima lazima ce ga ilimi saboda haka domin nuna ilimi Allah ta'ala ya halicci sammai ya sanya wannan miqdari na kwana shida wanda alqur'ani bai bayyana mana sunayen kwanakin ba amma yana daga cikin abin da yazo a cikin at-taura wanda muke wanda yake idan mun ji zamu ce mun ji ba zamu gaskata ba ba zamu karyata ba amma ya halatta mu fada amma abinda yake a cikin ta wanda muke karyatawa shine da aka ce Allah ya huta rana asabar Allah ya ce baya wato bai gajiya ba ballantana ya nemi ranar hutu kuma waɗannan kwanaki kamar yanda muka ce ba kwanaki ne irin na duniya ba Allah ne kadai ya san miqdarin su akwai ishara a cikin alqur'ani ga cewa kwanaki a wajen Allah kowane kwana daya daidai yake da shekara dubu da muke kidayawa domin in ka kula ai mu kwana a wajen mu bisa tafiyar rana ce ko ba haka ba fitowar rana da faduwar ta da sake fitowar ta kwana daya kenan to ba halicci ranar ba yaushe za a samu kwanan ballantana a samu kwana shida tunda ba halicci ma ranar ba ballantana a ce an samu kwanan saboda haka miqdarin kwanan wannan abu ne wanda Allah kadai ya sani kuma alqur'ani ya nuna cewa kwana a wajen Allah ba irin namu kwanan bane kwana daya a wajen sa ka alfi sanatin mimma ta'udun yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun haka Allah yace rana a wajen sa miqdarin ta kwana wato shekara dubu kuma a cikin wannan akwai wata hikima na cewar yin abu cikin sannu-sannu abu ne wanda yake abun so a wajen Allah domin shi kansa Allah gashi haka yayi yana da ikon ya halittar cikin kwana shida amma yayi shi mataki-mataki don haka ake so komai za ka yi ko da kana da ikon ka yi shi wato bai daya ka yi shi a sannu-sannu ka yi shi a cikin nutsuwa shi ya sa wato Ashaj Abdul Qais ɗaya daga cikin ƙabilan Abdul Qais da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai al-ashaj wanda yake daya daga cikin manyan su yayin da suka zo sun zo za su musulunta kowa ya gaggawa ya to wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko al-ashaj sai ya ce a nuna masa inda zai gewaya aka nuna masa magewayi yaje yayi wanka ya cire kayansa yayi wanka sannan ya dauko sababbin kaya da ya taho da su ya sanya su sannan ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe shi sannan ya musulunta duk a cikin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon sa yana lura da shi sai da yazo bayan ya musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa inna fika la khaslataini yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu tare da kai akwai wata dabi'a guda biyu wanda Allah da manzon sa suna son wannan dabi'a yace wa ma huma ya rasulullah menene waɗannan dabi'u guda biyu yace al-hilmu wal-ana wato hankali mai rinjaye da kuma sannu-sannu a cikin al'amura al-hilmu wato shine adamul jahl rashin wauta shine wato hankali da tunani domin wauta shine daga abu yazo shikenan ka bi san ranka ka bi abin da zuciyarka ta gaya maka ka je kai shine wauta to kai kana da al-hilmu wato komai zaka yi sai ka tsaya kai tunani kai amfani da hankali wal ana sannu-sannu Allah yana son waɗannan to a cikin halittar Allah na waɗannan wato halitta manya-manya a cikin kwana shida akwai ishara ga wato yin abu a sannu-sannu da kuma ishara ga wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana son wato al-hilmu wal ana yin abu wato sannu-sannu sannan a cikin danganta sifanta Allah farkon farawa da sifar halitta ga waɗannan manya-manyan halittu sammai da ƙasa sammai a iyakan girman halitta kenan iyakan girman halitta babu kamar sama musamman yanzu yanda ilimi yake nunawa ana maganar ba a maganar tafiya ta mutum ana maganar tafiya ta haske ne ana maganar tafiyar haske yayi shekaru dubunnai miliyoyin shekaru yana tafiya mun san ba abin da ya kai haske sauri wajen tafiya miqdarin yadda haske yake zuwa daga nisan rana zuwa duniya miqdarin ban riƙe abin nan ba shi ma sun yi lissafin sa amma mun tunani bai kai tafiyar shekaru ba amma akwai taurari wanda tsakaninmu da su tafiyar haske na shekaru masu yawa ne to kaga duk wannan halittar sama ce saboda haka babu abin girma a cikin halitta kamar halittar sama to wanda yayi wannan halittar yaya shi kuma girman sa yake jalla wa ala to sannan ya sifanta kuma kansa da cewar thumma stawa ala al-arsh sannan ya daidaita akan al-arshi al-arsh ma'anarsa shine gadan sarauta kamar yanda Allah ta'ala ya bayyana bilqis da cewa walaha arshun azim tana da gadan sarauta babba warafa abawaihi ala al-arsh annabi yusuf ya dauko iyayensa suka zauna tare da shi akan gadan sarauta na misra to Allah ya sifanta cewa yana da al-arshi wanda al-arshin nasa ya yalwaci sammai da kasai an ce shine al-kursi wasi al-kursiyuhu samawati wal ard al-arsh da al-kursi an ce da halitta ɗaya ne suna ne daban amma da halitta ɗaya ne shine gadan sarautar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi da cewa halitta ce ta Allah wanda da sammai da kasai da abin da ke cikin su gabaki daya in ka jefa su in ka kwatanta su da al-arshi kamar ka dauki kawanya ne zobe ka jefa shi a cikin fili wanda yake bashi da komai saboda haka al-arshi ya kewaye sammai da kasai baki daya to Allah madaukakin sarki ya al-arshin sa yana nan tun kafin ya halicci sammai da kasai kamar yanda yazo a hadisin Imran ibn al-Husayn cewa Allah madaukakin sarki ya kasance babu komai tare da shi al-arshin sa yana sammai da kasai al-arshin sa yana kan ruwa sannan ya halitta jalla wa ala to Allah nan yace ya sifanta kansa da cewa ya daidaita a saman al-arshi ya daidaita akan al-arshi al-istiwa shine daidaituwa kamar yanda Allah yake cewa لتستووا على ظهورها ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليها دومنك ديديت أكن بايا وتدبوب الهواء وتراكما دا دواكي دا جاكي دا teku da wato jiragen ruwa har ku ambaci sunan ubangijin ku yayin da kuka daidaito akai wato kuka haukan waɗannan ababan hawa saboda haka Allah yana saman al'arshi haka Allah ya sifanta kansa da wannan sifa wannan tana daga cikin sifofi na sifofin ayyukan Allah wanda wajibin musulmi dangane da sifofin Allah shine abu guda biyu na farko ka tabbatar ma da Allah sifar da Allah ya sifanta ma kansa da ita na biyu ka tsarkake Allah wajen sifar ta kai kama da sifar wani daga cikin halitta wannan kowace sifa ce sawa'un sifa wanda take ka'ima mai tsayuwa da zatin Allah kamar rayuwa kamar ilimi kamar ji kamar gani kamar zance kamar iko kamar nifi kamar yarda kamar fushi duk waɗannan sifofi ne da ambatonsu yazo a cikin alqur'ani da sunna ka yadda da cewa wato ka sifanta Allah da wannan sifar tare da tsarkake Allah da kama da wani daga cikin halittarsa waɗannan ma'anoni biyu sune suka zo a cikin fadin Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu wanda yake tamkar sa ba abin da yake kama da shi wato la a cikin zatin sa wala a cikin sifofinsa wala a cikin ayyukansa kuma wa huwa as-sami'ul basir shine mai ji mai gani kaga ka tsarkake shi shine kai wato nafiyu tashbih ka tsarkake shi ka kore kama da wani daga cikin halitta gare shi sannan kuma ka tabbatar masa da sifar kamala sifar cika da isa da izza wanda Allah ya tabbatar ma da kansa ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma da kansa ba wanda ya san Allah irin Allah kuma ba wanda zai bayyana sifar Allah irin Allah sannan bayan Allah sai manzon sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba a sifanta Allah sai da abin da ya sifanta kansa da shi a cikin alqur'ani ko abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta annabi ya sifanta Allah da shi a cikin sahihin hadisi ba a sifanta Allah da sifar da hatta sahabi ya sifanta shi sai dai a ce in sahabi ya sifanta Allah da wannan sifar to sai a duba a gani wannan sahabin yana riwaya daga bani Isra'il in yana riwaya daga bani Isra'il sai a ce ta yi wannan daga cikin Isra'iliyat ne la nusaddiqu wa la nukadzib ba za mu gaskata ba za mu karyata ba in ku baya rubuta baya karanta tafan bani Isra'il kamar irin su sayyidina Umar ne in ya sifanta Allah da sifa sai a ce to wannan daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake saboda haka wannan ita ce ka'idar magabata na kwarai shine abinda sahabbai suke akai dan haka ba su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya bayyana musu wani abu daga cikin sifar Allah ba illa abinda suka ji suka tabbatar ma da Allah suka yi imani da Allah a bisa wannan muradin tare da tsarkake Allah dan haka yayin da wani mutum yazo ya tambayi Imam Malik kan ya bayyana masa yaya Allah ya daidaita akan al'arshi Imam Malik sai magana ta faskara a cikin zuciyarsa yayin shiru gumi ya keto masa sannan ya daga kansa yace al-istiwa'u ma'lum shi daidaito abu ne wanda yake sananne ma'ana a cikin lugha kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya faɗa yana fassara maganar Malik wato a cikin lugha sananne ne wal kayf minhu majhul ya Allah ya sifantu da istiwa'i wannan majhul ba za ka sani ba wal imanu bihi wajib imani da Allah yayi istiwa'i wajibi ne was'alu anhu bid'a tambaya akan irin wannan yaya Allah yayi istiwa'i bid'a ne sannan yace araka rajula su'in akhrijuhu ina kuma ganin kai ba mutumin kirki bane ku kore shi saboda ba a samu magabata suna magana da irin wannan ba domin kamar yanda ba za ka fahimci ba za ka ce yaya jin Allah yake ba haka ba za ka ce yaya istiwa'in Allah yake ba tare da cewa Allah ya tabbatar ma da kansa ji ya tabbatar ma da halitta ji Allah ya ce wa huwa as-sami'ul basir Allah kuma ta'ala ya ce dangane da mutum yace faja'allahu sami'an basira, muka sanya shi mai ji mai gani, amma jin Allah ya dace da daukakar Allah, da sifa ce ta Allah da ta dace da zatin Allah. Jin mutum ya dace da cewa shi hadisi ne, halattacce ne. Kwanan nan aka buga a jarida, aka kawo wata mata tana jin hatta motsin idanta yayin da yake motsawa, yayin da idanta yake motsawa tana ji kamar yanda kake jin taunar bakinka. Hasan kana taunar abinci, kana jin haduwar hakora ko? Saboda jinka yawancin mutane suna jin wannan. Amma za ka ji yayin da ido yake tafiya, yayin da ya juya ya kalli can, ya kalli can, to ita tana ji. Haka Allah ya halice ta, dan ka san cewa jinka akwai ji wanda yafi jinka. To jin mutum kenan, gashi mutum ne kamar ka Allah ya bashi wannan. Ita kuma rayuwa yana tana tsananta a gare ta, saboda bata yayin da koyaushe idan ta ya juya sai ta ji tsara tana damunta, saboda haka bata iya rayuwa ba, a cikin damuwa take. Tana nan an kawo har da hotonta a cikin jaridar Daily Trust cikin sati biyu da ko uku da suka wuce. To sannan zaka ce zaka kamanta jin mutum da jin Allah wanda shi ya halicci jin? To haka wajen gani, to haka wajen rayuwa. Allah ya sifanta kansa da rayuwa, yace wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut, ka dogara akan rayayye wanda yake baya mutuwa. Kuma ya sifanta halittu da cewa su ma suna da rai, yace wala wa ma yastawil ahya'u wala al amwat, rayayyu ba daidai bane da matattu, cewa a cikin halittar Allah akwai rayayyu. Dan haka dan an ba su aran suna na rai, wannan bai nuna kan cewa an sifanta Allah da cewa rayayye an kamanta Allah da halitta ba. Domin rayuwa ta Allah irin rayuwarsa ce da ta dace da daukakarsa da zati da kamalar zatinsa. Rayuwar mutum irin rayuwarsa ce da ta dace da kan cewa shi fararre ne. Wajen sifofin halitta kenan, in ka zo wajen ilimi, in ka zo wajen zance, in ka zo wajen yardar Allah, gashi Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu, a aya daya duk ya tabbatar da yarda ga kansa, ya tabbatar da yarda ga halitta. Amma yardar mahalicci daban, yardar halitta daban. Allah ya ce yuhibbuhum wa yuhibbuna, yana son su, ya sifanta ya danganta soyayya gare shi. Wa yuhibbuna, su ma suna son sa, ya danganta soyayya ga halitta. Amma dan ka ce halitta suna soyayya, kuma ka ce Allah yana soyayya, bai nuna ka kamanta Allah da halitta ba, sai ka ce soyayyar Allah kamar soyayyar mutane halitta ce. Amma in ka tabbatar ma da Allah soyayya, cewa yana so wanda ya dace da matsayinsa, so wanda ya dace da kamalar zatinsa, kuma ka tabbatar ma da halitta cewa su ma suna soyayya, so soyayya wadda ta dace da cewa su fararru ne, halitta ne, to wannan ka aje kowane abu a makalin wato a bigiransa. Haka sauran, haka in ka zo ka dauki sifar ilimi, sifar azurtawa, Allah ta'ala shine mai azurtawa. Inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin, Allah shine ar-razzaq mai azurtawa, ma'abucin karfi, wanda yake karfi mai tsananin karfi. Allah ya sifanta kansa cewa shine mai azurtawa. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha, babu wata dabba face arzikinta a wajen Allah ne. Allah shine mai azurtawa. To amma kuma Allah ya sifanta halitta cewa su ma suna azurtawa. Wa idha hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, idan yayin da kuke raban gado ƴan uwa na jini suka zo muku, ulul qurba wal yatama da marayu da miskinai suka zo yayin da ake raban gado, farzuquhum, ku azurta su daga cikin raban gadon. Kaga ya danganta azurtawa ya zuwa ga halitta. Kuma yace wa alal mauludi lahu rizquhunna, da wanda aka haifa, wato uba wanda aka yi masa haihuwar, azurta su, wato azurta ciyar da ita uwar da ta haihu da shi dan da aka haifa a kansa yake. Kaga yace rizquhunna, arzi a wato azurta su. To amma azurtawar da mahalicci yake yi, zaka kamanta shi da azurtawar da halitta ke yi? Dan kawai sun yi daidaituwa a cikin suna, fa za su zamanto ɗaya ba. saboda haka Allah yace yayi istiwai akan al'arshi, kuma yace mutane suna istiwai akan abun hawa. Istiwa'in Allah daidai yake da istiwa'in mutane? Saboda haka idan dai baka yi tashbihi ba yayin da ka tabbatar ma da Allah istiwa'i, idan dai baka yi tashbihi ba yayin da ka tabbatar ma da Allah yana azurtawa, kuma ka tabbatar ma da halitta su ma suna azurtawa kamar yadda Al-Qur'ani ya bayyana, haka zalika in ka tabbatar ma da Allah istiwa'i, ka tabbatar ma da halitta istiwa'i, baka kamanta istiwa'in Allah da istiwa'in halitta ba, baka yi tashbihi ba. Sau raka abinda ake nema kenan daga dukkan musulmi a babin sifat, babi ɗaya ne abinda duk Allah ya tabbatar mu da kansa na sifa mu tabbatar da shi, sannan mu tsarkake Allah da kaman da yin kama da wani daga cikin halittarsa, suwawun a cikin sifofi na zatinsa, wanda ake cewa wato waɗanda malaman tauhidi suke kira sifatul ma'ana, shune da kuma as-sifatun nafsiyya, wato sifofin da suke sun wato suna tsayuwa da zatin Allah, kamar rayuwa, cewa Allah shine shine al-hayy, shine kuma mai yin iko, Allah shine wanda yake yana da nufi al-irada, ba wanda yake tilasta shi, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, wannan sifa qa'ima da zatin Allah, da kudura yana da iko, wallahu ala kulli shay'in qadir, yana da kudura mai wadda tara ta yi da komai, da Allah madaukakin sarki ya nufi yinsa, yana da ilimi, wannan sifa ce ka'ima da zatin Allah, yana ji, yana gani, yana zance kamar yadda Allah madaukakin sarki ya zance da annabi Musa, kuma Allah madaukakin sarki shine na farko, shine na ƙarshe, shine wanda yake babu abin da ya kama da shi, shine wanda yake baya buƙatar komai, baya buƙatar kowa, kuma komai da kowa yana buƙatar sa, shine al-ghinal al-ghani, duk waɗannan sifofi ne da suke ka'ima da zatin sa, da kuma sifofi na ayyukan Allah, su ma duk ka tabbatar da su ga Allah, kamar cewa Allah yana azurtawa, Allah yana yarda, Allah yana farin ciki, yana son bayinsa, Allah yana farin ciki, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi Allah ya fi tsananin farin ciki, yana fi tsananin farin ciki da tuban bawa idan ya tuba ya zuwa gare shi, ka tabbatar ma da Allah wannan. Allah yana dariya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sahabbai suka ce yanzu ubangijinmu yana dariya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya sifanta cewa Allah madaukakin sarki yana dariya ga bawansa wanda zai shiga aljanna, na ƙarshen in shiga aljanna, yace Allah yace masa je ka, yace je ya samu waje a cikin aljanna, sai ya shiga sai ya dawo yace Allah ai ta cika ba waje, Allah ya sawwalta masa cewa aljannan ta cika, sai a je ka dai ka sake dubawa, sai ya sake zuwa yace Allah ba waje ta cika, har a na ukun tukuna sai ce kana son kwatankwacin duniya sau ninki goma, sai ce Allah kuma kai ne ubangijin talikai, kuma har wargi za a yi da ni, zai kai min izjili ne ya Allah, na ce maka babu komai, amma kuma ka ce ina son duniya ninki goma, sai Allah ya yi dariya, Allah ya yi ma bawan dariya, ya yi masa bawan da yake je ka kana da goman kamar sa, ma yubaddalu alqawlu ladayya, magana in ne a wajena ba a canza ta. To kaga wannan duk sifofi ne na Allah, amma sifar Allah daban, sifar mutum daban, dan Allah ya ambaci cewa yana istiwa'i, yana azurtawa, yana yarda, yana farin ciki, yana dariya, wannan bai nuna yayi kama da halittarsa ba, ishtirakin a suna ne kawai, kamar yadda suka yi ishtiraki, suka yi tarayya a sunan ji da gani da sauransu, amma kama hakikanin sifar sun sha bamban. To wannan shine ya kamata ya wajaba mu dauka wajen sifofin Allah jalla wa ala. Sannan Allah madaukakin sarki yace yubshi laylan nahar, Allah yana shigar da dare a cikin wuni, abin da yake faruwa yayin juyawar dare da rana, kana gani ba daga zarar rana ta fadi dare sai ya zamanto kamar bargo ne ake dauko shi yana rufe wuni, yanda haske yake tasowa daga sassan gabas ya zo ya rufe yamma, tunda koyaushe in rana ta fadi zaka ga duhu daga gabas yake tuhowa da sauran haske a yamma, har sai tukuna duhun ya zo ya rufe gabaki ɗaya sassa har yamma, kamar wani bargo ne ake janyo shi yana rufe duniya. Kuma haka darar wuni shi ma yana bin rana a gurguje, rana na wato wuni yana bin dare a gurguje, dare na kawwa haka zaka ga rana ta taso, haske ya taso daga gabas tun daga ketowa alfijir, yana tashi kamar bargon ne ake janye shi ake kwaye shi gabas da sauran duhu, ga yamma da sauran duhu, amma gabas ga haske nan suna bin juna a gurguje, ma'ana babu wata fatra tsakanin dare da rana. Kuma wannan abun haka yake juyawa jiddadu, haka Allah ya sanya wannan tsari, ba a buƙatar waɗanda yake za su zo su ce lokaci yayi a fito, lokaci yayi a tafi, haka Allah ya hore abin yake tafiya. Sabanin wani abu na mutum, dukkan abu na mutum sai kaga an zo an sa masu tsayuwa a ciki, masu gudanarwa, masu bibiya, masu ɗaukar natija da sauransu. Shi ne Allah, al'amarinsa umarni ne kawai. Sannan Allah ta'ala ya ce ya halicci rana, wannan tauraruwar da muke gani wadda take ita ce take haskaka mu gabaki daya, ita ce take Allah madaukakin sarki ya sanya mata abubuwa na fa'ida gare mu da kuma ga sauran halittu masu yawa da Allah ne kadai ya san iyakarsu. Wal qamar, da rana shi ya halicce shi, da wata shi ya halicci wata, wan nujum, da taurari ya halicce wata ya halicce shi domin mu ga lissafi da sauran fa'idodi wanda shi ne kadai ya sani. Da taurari, Allah ya halicci taurari domin su zamanto mana wato yanda za mu gane jihar tafiya shi ne kadai fa'idarsu, amma ba wai don su nuna mana ilimin gaibu ba. Ilimin gaibu ba ya tabbata da ilimin taurari. Musakharatin bi amrihi, dukkaninsu horarru ne da al'amarinsa, wato ma'ana Allah ya sanya su a bisa ka'idar da suke tafiya, su kansu bayi ne da suke an hore su gaban umarnin Allah jalla wa'ala. Saboda haka dan me za ku yi sujada gare su? La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahum, kada ku yi sujada ga rana, kada ku yi sujada ga wata, ku yi sujada ga Allah wanda ya halicce su. Akwai masu bautar rana, akwai masu bautar wata, akwai masu bautar taurari, akwai masu cewa taurari suna da iko akan rayuwarsu. Saboda haka idan rana kaza aka haife ka, yayin da tauraron ka ya fada buruji kaza wanda ya dace da tarihi rana kaza, to lalle duk abin da ka dauko yi na alkhairi sai ka samu nasara a ciki. Kuma akwai randa, idan tunda rana kaza aka haife ka, in tauraron ka ya fada lokaci kaza, to idan wannan lokaci ya zo, duk wani abu na kullawa na alkhairi kada ka yi don ba za ka samu nasara ba. To wannan nau'i ne na dangana tasiri ga wanda ba shi da tasiri, domin duk wanda ya itikadin cewa tauraro yana da wannan tasirin, to ya kafirta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun san abinda ubangijinku ya faɗa jiya da daddare a ranar da aka yi ruwa a Hudaybiya. An yi ruwa da daddare bayan an yi sallar asuba, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun san abinda ubangijinku ya faɗa a jiya da daddare, suka ce Allah da manzonsa ne ya fi sani. Yace Allah ya ce yau an wayi gari, bayina sun fasu kashi biyu, akwai mumini da ni mai kafirce ma tauraro, akwai kafiri da ni mai imani da tauraro. Amma wanda ya wayi gari yace an yi mana ruwa da falala Allah da rahmarsa, wannan shine mumini da ni mai kafirce ma tauraro. Wanda yace an yi mana ruwa saboda tauraro kaza ya fada wuri kaza, to wannan shine mumini da tauraro mai kafirce mu. Saboda haka duk wanda ya rataye tasiri ga tauraro, wannan ya kafirce ma Allah jalla wa ala, wannan ya kafirce ma Allah. Akwai tafsiri da malamai suke, in yana ganin tauraron yana da iko da kansa, shine yake kawo alkhairin, yake kawar da sharrin, yake kawo sharrin, to wannan tabbas babu shakka a cikin kafircin sa, domin ya bashi sifar rububiyya. In ku yace Allah ne yake yi, amma tauraron shine yake zamantowa alamar sanin wannan, to wannan ya butulce ma Allah, ya kuma ƙaryata wahayi, ya butulce ma Allah bai aiki da wahayi ba, domin ya ce abinda yake Allah bai sa masa tasiri ba, bai sanya shi zamanto alama na sanin gaibu ba, ya bashi wannan alama ta sanin gaibu din. To wannan ya zamanto ya zo babi babba daga cikin manya-manyan zunubai. To a shahid a nan wajen tabbatar da cewar su waɗannan halittu na Allah horarru ne ga ikon Allah. saboda haka su ba su da wani rabo na uluhiyya. Sannan Allah ya ce lahul khalqu wal amr, halitta ta Allah ce shi kadai, wato kamar yanda Allah bai tarayya da wani bawajen halitta, domin aya tana nunawa na halittar Allah, afaman yakhluqu kaman la yakhluq, haka Allah ya kawo jerin gwanin abubuwan da yayi, sannan sai ya ce afaman yakhluqu kaman la yakhluq, yanzu wanda yake halitta daidai yake da wanda baya halitta, tun daga shi nan kana ganin halittar Allah ko yaushe. Shi ya sanya ma ya sanya arzikinmu wato na ruwan na abin da yake tsirowa a bayan a cikin ƙasa, ba kawai Allah ya kawo mana shi bane wanda zamu ɗeba mu ajiye in ya ƙare a sake turowa ko kogita ya amansa, a'a sai ya sanya shi yana zuwa mana ta yanda zamu ga Allah yana halitta bayan da babu halitta. Allah yana halitta bayan babu halitta, domin ka gane kan cewa Allah shine mai halitta, wanda wannan Allah kuwa me ya halitta, babu abin da ya halitta. Wal amru haka zalika sarrafa al amrin, halitta shi ma na Allah ne shi kadai, wato da Allah ya halitta ba kuma ya kyale ta bane kaska zauna sasa kai haka, shi yake sarrafa da lamarin halitta. Sarrafa ramalin halitta ta fuska biyu, wato al amru al kauni wal qadari, da kuma al amru shar'i wal al amru shar'i. Al amrin Allah wanda yake na halitta na wato na kaddara shine duk abin da yake samun halitta daga Allah yake, babu wannan imani da kaddara kenan, duk abin da yake samun halitta daga Allah yake, babu wani abu da zai zo face Allah ya san shi, ya nufe shi, ya rubuta shi, ya halicce shi. Wayannan maratib guda hudu, ba abin da zai faru face Allah ya san shi, kuma Allah ya nufi cewa wannan abin zai faru, don ba abin da yafi karfin sa, ba abin da zai faru a cikin mulkin sa sai abin da yake da yake da nufi a kansa. Kuma bayan ma haka ya rubuta shi, hatta ganyen bishiya da zai fadi, yanzu ganyen bishiya ne alakar sa da abin da yake faruwa a cikin rayuwar duniya, shi in ya fado ko kiya shi ba zai kashe ba, idan ganye ya fado ko kiya shi ba zai kashe ba, amma hatta fadowar ganye wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, babu wani ganye da zai fado face Allah ya san shi. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala rutbin wala yabitin illa fi kitabin mubin, ba ma kawai Allah ya sani ba face yana cikin littafi mabayyani. To kaga abu, kaga karewar abu wanda yake kake ganin bashi da wani alaka da abin da yake faruwa a duniya, ba kamar a ce faduwar daula bace, ka san faduwar daula abubuwa da dama za su faru a cikin faduwar daula, to faduwar ganye Allah ya rubuta shi, ba kawai ya san shi ba, Allah ya rubuta shi. Saboda haka wannan shine al'amuru na farko, duk wani abu Allah ya rubuta shi, kuma Allah ya halicci abin sai da wato shi ya halicce shi sannan ya faru. Al'amuru na biyu shine shine al'amuru shar'i, tsara yadda abubuwa rayuwa za su tafi, wato bayar da umarni, yin doka na Allah ne, yanda za mutane za su rayu na Allah ne, amma Allah ya ba su dama ko su bina Allah ko kada su bi. Sauran halitta dole sun bina Allah, al'amrul kauni wal qadari dole kowa ya bi, ya sanya rana da wata da taurari horarru suna bin wannan umarni nasa, amma mutane sai ba su zabi a wajen al'amru shar'i, wajen umarni na shari'a, ko su gani ya bayyana musu, in sun gani sun yi imani su bi, Allah ya gaskata musu alƙawarinsa, in ba su bi ba kuma Allah maɗaukakin sarki shi ma ya gaskata musu narkon da ya musu. Amma shine kadai yake da ba zai yiwu ba a ce Allah ya yi halitta, ya tsara halitta yadda take, sannan kuma ya ba su sasakai ku je ku yi rayuwarku yadda kuke so, bai tsara musu yadda za su rayu ba, bayan ya ba su ikon su ga alkhairi su ga sharri, ba zai yiwu ba ka ce Allah maɗaukakin sarki ya kyale mutane haka sasakai. Saboda haka a ce wai addini daban, siyasa daban, wato ma'ana abin da yake tsakaninka da Allah kawai ka je kai, amma yadda za ka gudanar da rayuwa na siyasa ku je ku yanda kuke so, Allah ba ruwansa, wannan ƙarya ne. Domin ba zai Allah ya ce lahul khalqu wal amr, sarrafa al'amari nasa ne, sarrafa al'amari na dukkan saghira wa kabira, komai yankantar abu komai girmanta, shi yasa annabawa da suka koya ma mutanensu komai da komai, hatta yahudawa suke cewa allamakum nabiyukum kulli shay'in hatta al-khira'a, annabinku ya koya muku komai hatta yadda za ku tsuguna ku bayan gida. Saboda haka Allah ya halicci komai, ya tsara komai, kuma shine yake gudanar da halitta, ya fitar da tsarin halitta yadda za su rayu. Sannan Allah ya yabo a gare shi, yace tabarakallah, Allah albarkan sa ta albarka alkhairin sa ya yawaita ma'ana tabaraka ay kathura khairuhu wattafa'a wa dama alkhairin Allah ya yawaita ya girmama ya kuma dawwama baya yankewa rabbul alamin ubangijin talikai ya rufe da wannan yabo a gare shi wannan kalma ta yabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke ta ya sanya ta a cikin ayyukansa na ibada yayin da yake sujada yana fadan wannan yana kare yabon Allah da yake a cikin sujada da wannan kalma ta tabaraka wato albarkar Allah alkhairin Allah ya yawaita domin kalma ce wanda Allah yake so ya yabi kansa da ita shi kansa yake tabarakallahu rabbul alamin to sai annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sujada sai ya ce allahumma laka sajadtu wa laka aslamtu wa bika amantu khasha'a laka wa bika amantu سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وبصره تبارك الله احسن الخالقين الله غريك ني سجدا kuma da kai ne imani kuma gare ka ne kauya fuskata ta yi sujada ga wanda ya halicce ta ya suranta ta ya tsaga jinta da ganinta alkhairin Allah ya yawaita mafi kyawun masu halitta to wannan ya nuna mana mu rinka amfani da wannan kalma wajen yabo ga Allah jalla wa ala wajen yabo ga Allah jalla wa ala shi yasa idan kaga abu ne kyakkyawa na alkhairi kace masha Allah kace tabarakallah saboda zuciyarka tarate da ganin wato kyawun halittar Allah da ganin alkhairin Allah sai ka kori shaydan amma in ba haka ba yayin da zuciya ta ga abu abin ya kayatar da kai baka ambaci Allah ba baka tuna da Allah ba to a lokacin nan shaydan sai ya zo tare da hubusi da wato mummunan hali da mummunan da mugun nufi irin na shaydan sai ya sanya maka hasada da hikidu da sauran abubuwa munana wanda wannan abun yayi tasiri a kanka wajen cire maka wato ambaton Allah da cire maka kauna ta ni'imar Allah da kyakkyawan zato ga Allah ya cika ta da kyashi da bakin ciki da mummunan nufi sannan kuma yayi tasiri akan wanda kake gani ya amfani shaytan ya amfani da wannan gani naka ya cutar da dan uwanka domin al'ainu haq kambun baka gaskiya ne to shi yasa ake son ambaton Allah ya gudana akan harshen bawan Allah ta hanyar yabo ga Allah jalla wa ala saboda Allah yana so Allah yana son yabo a gare shi shi yasa shi da kansa ya yabi kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ahad ahabba ilayhi almadh min Allah min ajli zalika madaha nafsa babu wanda yafi son yabo irin Allah dan haka ya yabi kansa ku duba da yanda Allah ya yabi kansa a cikin wannan aya da bayyana sifofinsa da bayyana sifofinsa da kuma karewa da yin yabo gare shi jalla wa ala ga kansa na'am نعم الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا كوي ادعوا ga ubangijinku tabarruan kuna masu kankan da kai wa khufiyatan kuna masu boye murya innahu la yuhibbul mu'tadin lalle shi Allah baya san mutane masu wuce iyaka wato masu ta'adda masu wuce iyakar da Allah ya sanya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku barna a bayan kasa bayan an kyautata ta an gyara ta wad'uhu khawfan wa tama'a ku kira shi ku kira Allah khawfan kuna masu tsoro wa tama'a kuna masu kwadayi inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lalle ita rahmar Allah makusanciya ce ga bayi waɗanda suke masu kyautatawa wato da Allah yake ga ubangijinku shine Allah to idan ka san idan kuka samu wannan sani sai ku yi abinda sanin yake wajabtawa shine na bauta masa domin tauhidin rububiyya yana wajabta tauhidin uluhiyya tauhidin sanin cewa ubangijinku Allah shi kadai ne a cikin rububiyyarsa yana wajabta muku kuma ku kadaita shi a cikin bauta kuma bauta ummun bauta akalin bauta shine addu'a addu'a ita ce asalin bauta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwa al-ibada, ita addu'a ita ce ibada, wato kamar babu wata ibada in ba addu'a ba, domin addu'a ta tara ibada ta nau'i biyu, wato wato addu'a nau'i biyu ce wanda ta tara ibada, akwai du'a mas'ala, akwai du'a ibada, addu'ar roko da kuma addu'ar wato ibada. Addu'ar roko ita ce ka roki Allah, Allah ka bani, Allah ka jikaina, Allah ka bani kaza, Allah ka tsirar da ni daga kaza, wanda ita ce du'a mas'ala. Akwai du'a ibada, kayi ibada wanda in kayi ibada kamar kana roƙon Allah ne, kace Allah ka karbi ibadan nan tawa. In kayi sallah kana yin sallah ne domin Allah ya gida, in alal misali idan kai salloli guda 12 a rana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kamar kana cewa ne Allah ka gina mun fada a cikin aljanna, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallah raka'a 12 ga Allah a cikin rana da wuni, Allah zai gina masa gida a cikin aljanna. To in kai wannan, ko baka ce Allah gina mun gida a aljanna ba, kamar yin wannan sallar kana roƙon Allah ya gina maka gida a aljanna, to wannan ita ce misini, ita ce du'a wa ibada. Saboda haka ku kira ubangijinku ta hanyar tsarkake shi da bauta, ma'ana kada ku kira wani in ba shi ba, kuna kuma kiran ya zamanto tabarru'an, kuna masu karkan da kai. At-tabarru' shine wato kai yar murya, zuciyarka ta karye, kai kaskanci, ka san cewar babu wanda zai tsirar da kai in ba Allah ba, in ba shi da kake roƙa ba, shine at-tabarru', ba tare da girman kai ba, da jin ka isa, ko kuma da faɗi kana faɗa zuciyarka ba ta wajen. Allah baya karɓar addu'a daga zuciya wadda take shagaltatta, wadda take marafkaniya, bata san abin da take faɗa ba. Wa khufiyatan, kuma a asirce, ma'ana kada ka bayyana. Wannan shine asalin addu'a, a ɓoye ake addu'a. Illa amakin, wurare wanda ambatonsu ya zo a cikin sunna, kamar alal misali addu'a akan mimbari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ranar duk ranar juma'a akan mimbari. Haka zalika addu'ar istisqa, addu'ar istisqa, addu'a neman shayarwa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta akan mimbari a bayyane, kuma yayi ta a filin sallah ta Idi a boye, domin kamar yadda aka ambata, ثم استقبل القبلة وقلب رداءه ودعا. sannan ya fuskanci alqibla, ya juya alkaba, sai juya mayafinsa, wato ya mayar da shi baibai ciki a waje, wada a yi addu'a, ba ambaci addu'ar da yi ba. Haka zalika yayi addu'a lokacin da yake istighatha, neman daukin Allah, lokacin yakin badar إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يعني عندك كي نيما أجدون أبنجدونك كنا نيما نوكي أبنجدونك دوما أن صلى الله عليه وسلم يأتوك كمريا كمريا عند سيدنا عمر يأتي أجكين صحيح مسلم. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يهتف ربه رافعا يديه. أما زال الله صلى الله عليه وسلم بيغشبا yana ɗaukaka murya ga ubangijinsa, domin shine wato alhitab, kai kira wanda yake kowa zai ji, yana kira ga ubangijinsa, maddan ya dai yana mai daga hannayensa har gari ya waye, yana cewa Allahumma in tuhlak hadhihi al-isaba lam tu'bat fil ard, Allah in aka halakar da wannan jama'a ba za a sake bauta maka a bayan kasa ba. Allahumma anjizni ma wa'adtani, Allah ka cika min abinda kai min alƙawari. Haka ya kwana yana wannan addu'ar, mayafinsa yana sabulewa yana faduwa, sayyidina Abubakar yana dauka yana mayar masa, yana cewa ya Rasulullah, kayi ma ubangijin kama giya haka, ya isa tausaya masa yayi saboda tsananin roƙon Allah. Ku duba ku gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abinda Allah ya yi masa alƙawari, Allah ya saukan masa yace sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, za a ruguza jama'ar kuma su koma suna masu gudu, ya kaya masa. Amma sallallahu alaihi wasallam haka ya tsaya saboda cikar ubudiyya, bauta ga Allah, ya kwana yana addu'a, yana kwaɗayi ga Allah kamar wanda ba a ce masa za a taimake ka ba. To mu ko da ba a ce mana za a taimake mu din ba, idan aka tsaya ana addu'ar, kai wannan wallahi an tsawaita, wannan an tsawaita to ga yanda wannan shine Allah madaukakin sarki yake koyar mana yanda ya kamata mu yi addu'a wa'annan adabud du'a ne ake bayyana mana daga cikin adabud du'a na farko at-tadarru gashi inda yazo a cikin alqur'ani da kuma al-khufiya ku yi a boye ba a bayyana ba sai a inda bayanin yazo a bayyane inda zaka yi mutane su ce amin kamar yanda in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi majlisi ba zai tashi daga majalisin ba kamar yadda yazo a hadisin Abdullah ibn Umar a cikin Tirmidhi sai ya ce Allahumma qtim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika kage ya bayyana domin sahabbai su ji fi ta'mini akan addu'ar sa haka zalika wajen roƙon ruwa da tsaya da kuma addu'a akan minbari da kuma addu'a ga wanda yazo yace kai masa addu'a kamar yanda manzon Abu Musa al-Ash'ari yazo yace ya Rasulullah ka roƙa ma dan uwana Abi Amir Allah ya gafarta masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa sama hatta baya hatta yura bayadha ibtai har aka ga wato farin wato hamatar annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma ighfir li abdika abi amir sai Abu Musa al-Ash'ari yaji wannan addu'a yace ni ma haka ya rasulullah yace wali yace wali akhihi faghfir dan uwansa ma shi ma ka gafarta masa kage yayi ne ga dan uwan yayi ga addu'ar da mutun yazo ya nemi ya rasulullah kai mun addu'a sai addu'ar da za a ci wanda ya nuna mana cewa asalin addu'a a asirce ake sai a wuraren da aka ce ayi a bayyane sannan a cikin aya sannan kuma innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu al-i'tida shine wuce iyaka saboda haka ladabi na uku kenan rashin i'tida rashin wuce iyaka menene al-i'tida fi du'a wuce iyaka wuce gona da iri a cikin addu'a shine shine ka roki wani Allah tare da Allah wannan kai i'tida kace ai bai isa ba akwai wadansu sunaye da za a baka sai ka hada da su Allah kadai bai isa ba sune masu shirka kenan a cikin addu'a kaman masu addu'ar kaman masu addu'a bayin Allah salihai kaman yanda zaka ga nasara suke yi duk addu'ar da zasu sai su ce ta hanyar abin nan Yesu wai addu'ar sai sun hada da shi sannan za ta je wajen Allah wannan yana daga cikin al-i'tida ko kace sai ka roko ga wani wali sai ka roki wani wali kan cewa ya biya maka bukatar ka ko ya roka maka Allah ya roka maka Allah kace ka je wajen sa ka je kai ziyara a kabarin sa kace ya roka maka Allah ya maka kaza yana daga cikin al-i'tida fi du'a yana daga cikin al-i'tida fi du'a ka roki Allah abinda bai dace ba kamar ka roki Allah ya baka matsayin annabci bayan Allah ya rufe annabci wannan duk wanda yayi wannan yayi shishigi ga Allah ko kuma ka roki Allah abinda yake akwai babu ladabi a ciki kamar wani sahabi yaji dansa yana roƙon Allah yana cewa Allah ka bani gida a gefen dama na aljanna wai har yana tafanta inda yake wato a gefen dama na aljanna me kama da kaza da kaza sai uban yace masa ya dana kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu wadansu mutane da suke al-i'tida fi du'a suke wuce iyaka suke shishigi a cikin addu'a sai ya hana shi saboda haka mutum kada kai wannan ka roki abin da ya dace dan haka ake so yayin da zaka yi addu'a ka roki kalmomi ka nemi kalmomi na addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na addu'ar da suka zo a cikin alqur'ani addu'o'in da suka zo a cikin alqur'ani ba wai duk inda ka ga rabbana shikenan addu'a ce ta cikin alqur'ani ba kamar yanda za ka ga waɗansu wai suna addu'a tunda sun ga rabbana rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara ana fa adalluna sabila rabbana agwayna hum kama gawayna rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq irin waɗannan waɗanda suke ba addu'o'i bane ko kuma ana bayanin addu'ar da mushrikai suke a cikin wuta kai sai ka zo ka ce zaka yi ta anan duniya a kabi rabbana din da take da addu'ar annabawa da addu'o'in da Allah ya koyar da kuma addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ne shi yasa malamai suke tilfai na addu'a a Imam Tabarani ya da cikin wanda farko yayi kitabud du'a Bukhari a cikin littafin sa Sahih al-Bukhari yayi kitabud da'awat al-Imam an-Nasa'i yayi amalul yawmi wal layla Ibn Sunni yayi amalul yawmi wal layla wannan al-Baihaqi yayi ad-da'awatul wato ad-da'awatul kabir ga littafai nan da malamai suka yi kuma a cikin waɗanda suke na wannan zamani masu sauƙi littafin addu'a na Sheikh Sa'id ibn Wahab al-Qahtani wannan ɗan koren littafin da ya tara addu'o'in alqur'ani da na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da suka inganta, kai ka haddace waɗannan, kai ka rinka yin su. In baka iya ba, kai da yaranka, kai da Hausa, amma ka kiyaye waɗannan ka'idodi. Kuma kada ka je za ka ɗauko irin tafan da ake yi, du'a ukanzul arshi suwa'i wane ne, ka je ka ɗauko baka san ma abin da ake faɗa ba. Waɗansu addu'o'in maimakon ya zamanto kana roƙa ma kanka alkhairi ne, kana zagin kanka ne. Yawanci za ka ga waɗannan addu'o'i ɗin, ka ga irin tafan nan da za ka ga an karanta a kawo Yasin da Tabaraka, kuma a ce ga huɗubar Yasin, ga huɗubar Tabaraka a ciki, sai ka ga an kawo wai hadda a cikin huɗubar Tabaraka ɗin, ko a cikin huɗubar Yasin, a cikin waɗansu suna akwai wato waɗansu rauhane na wannan surar, sunayen rauhanan, sai ka haɗa da shi, sannan addu'a za ta biya. Kamar wato cewar ita addu'a, wato ita karanta wannan, wani wato sinadari ne da idan aka yi dole sai Allah ya yi abu. Ita ku addu'a ba haka take ba, shi yasa aya da ta zo baya Allah ta'ala ya ce wad'uhu khawfan wa tama'a, ku roki Allah kuna masu tsoro kar Allah ya bai amsa muku ba, wa tama'a kuna masu kauna, kuna masu kudayin ijaba. Kuma al'amarin nasa ne ita addu'a. Allah madaukakin sarki yayin da wato ita addu'a yayin da bawaye yana bainal khawfi war raja, tsakanin tsoro da kauna, bainal khawfi war raja. Amma idan da ka san cewa akwai wani lakani ko akwai wani suna, idan akai kamar yankan takobi ne, tabbas sai wannan abin yayi, to shikenan babu zancen alkhawfi war raja kenan, kamar an yi ma Allah tilas kenan, Allah kuma wanda yake masa tilas. Saboda haka kada kai itida wajen lafazi, ka faɗi lafazi wanda yake ya dace. To sannan Allah ta'ala ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wannan hani ne ga yin barna a bayan kasa, barna a bayan kasa ta hanyar sako, farko tukwa ta hanyar shirka, sannan da sako. Kamar yanda ita shi sako barna ne a bayan kasa, domin yana tasiri akan ɗabi'a, yana tasiri akan hali na mutum, yana tasiri akan arziki, yana tasiri akan ayyuka, yana tasiri akan halittar mutum. Sako ba yana tasiri akan waɗannan, yana tasiri akan hali, akan ɗabi'a, domin akwai saban da idan mutum ya yi shi, Allah maɗaukakin sarki zai jarabce shi da rowa, da hatta abin da Allah ya ce wajibi ne mutum ya yi ba zai yi ba, ya ɓata halinsa. Akwai saban da mutum zai yi da Allah zai jarabce shi da fitsara, da hatta a gaban iyayensa sai ya zama fitsararre. Haka ɗabi'a, haka sako take, haka sako yake. Shi yasa aka kira shi barna a bayan kasa. Abubuwan da suke yaduwa na fusara, na ɓaci a cikin al'umma ba wani abu ne yake kawo su ba illa sako, domin yayin da aka yi sako shi sai ya tasiri akan halin mutane da ɗabi'unsu. Shi yasa Allah ta'ala ya ce zaharal fasadu fil bardi wal bahri bima kasabat aydin nas, barna ta bayyana a tudu da cikin teku saboda abinda mutane hannukan suka tsorora. Sako yana tasiri akan kamar mutum, kamar yadda Ibn Abbas yake sako yana sanya duhun fuska. Kaga mutum ya rakwarkwaɗe gashi sa'o'insa da sauran ƙarfinsu, amma shi saboda saban Allah ya rakwarkwaɗe, ya yi tasiri a cikin saban, ya ci ya cinye, ya yi tasiri a cikin halinsa. Sako yana tasiri a cikin arziki, yana hana arziki, ko da dukiyar ta zo sai Allah ya kwashe albarka a cikinta. Kaga mutum bai amfani da arzikin a cikin inda zai bashi albarka ba, ya amfani da arzikin amma kuma wannan arzikin ya zamanto masa shi ne abinda zai sanya shi wahala. Haka zalika sako yana tasiri akan halittar bayan ƙasa ma. Shi yasa ne aka ce idan mutum mai sako ya mutu, idan mai sako ya mutu sai a ce mustarahun minhu. Haka ƙasa take cewa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu akwai mustarihun wa mustarahun minhu, akwai mai hutu wanda zai je ya huta, akwai mustarahun minhu wanda ake hutawa daga gare shi. Mai sako a baya, mai zuwa ya huce, mai zuwa ya hutu shine bawan Allah salih. Hutu ne ga waɗanda suka ɗauke shi su sauke shi, hutu ne gare shi in ya shiga cikin kabari, ya samu hutu daga wannan rayuwa ta duniya na fafutuka, yau neman kaza. Mustarahun minhu an huta daga gare shi, shine wato da ƙasa da take ɗaukansa, da duwatsu da bishiyoyi da yake wucewa ta gabansu, dukkaninsu shine masa albarka suke, saboda haka sun huta da shi yayin da ya mutu. توين دينا شيني الفساد في الأرض الله يحنا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها kada ku barna a bayan kasa bayan an kyautata ta wato bayan kyautata ta shine bayan Allah ya tabbatar da addini an tabbatar da tsarin shari'ar musulunci kada ku kuma ku zo ku warware ku ce za ku barna a bayan kasa ta hanyar sako bayan an yi wa'azi mutane sun fahimci addini kada ku kuma ku zo ku dasa abin nan ku zo ku dasa wato ku dasa batsa an yi azumin watan Ramadan an yi ta karatun Alkur'ani an yi ta sallar tarawih mutane sun koma ga Allah ana gama azumi kuma a zo a ce za a dasa wato za a dasa batsa za a dasa hanyoyin fitsara za a rayar da majalisai wanda yake da babu su wajen da ake zuwa ana kallon bal wajen da ake ana zuwa ana wasan biliyardo nan da nan mutane a gaggawa a je a bude su to wala yana daga cikin fasadu fil ardi ba'da islahiha Ramadan da duk an kaurace an to wajen Allah mai hukun kuma a tafi a daure akan haka akan gyara wadansu Allah suke Ramadan din ya wuce sai su zo su da tsarna yana daga cikin wala tusidu fil ardi ba'da islahiha sannan Allah ya ce wad'uhu khawfan wa tama'a ku roki Allah kuna masu al-khawf wal tama' wannan shine sauran da dubba na addu'a shine al-khawf bain al-khawf wal raja kana tsoro cewa la'alla wani zunubi wadansu zunubanka Allah bai yafe maka ba za su zama to sune shamaki tsakanin Allah ya karba addu'arka wa tama'a kana kauna kana kauna Allah zai amsa addu'arka saboda kai tawassuli da Allah ka roke shi shi kadai kai ikhlasi wajen ibada sannan kai roki Allah da sunaye da sunayensa da sifofinsa ka kaddama ma da kanka kikkiawan aiki alal misali kai alwala kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da zai ma Abu Musa al-Ash'ari da zai ma dan uwan Abu Musa al-Ash'ari addu'a sai da yayi alwala ka fuskanci al-qibla kamar da yayi lokacin da yayi addu'a a cikin daren yakin Badar ya fuskanci al-qibla yana daga cikin taqdimi to duk waɗannan suna daga cikin abubuwa sune shi yana daga cikin al-sama kauna a cikin addu'a kai waɗannan saboda kana kauna Allah zai amsa addu'arka amma baka da dari bisa dari cewa Allah ya karba domin yin wannan yana daga cikin wato yi ma Allah jin cewa ka isa saboda haka abinda ake nema na tadarrui baka same shi ba domin yayin da kake tsammanin cewa kai ka isa a wajen Allah ko kuma an baka lakani kuma ka je shi kamar wanda aka ce masa idan ya karanta idza waka sau miliyan 2 shikenan yayi kudi yana ganin ya karanta dan me Allah bai sa shi ya kudi ba dole ma Allah ya sa shi ya kudi yana ganin wannan miliyan 2 din ita za ta sanya shi ko ai ga masa wannan duk waɗannan suna daga cikin wato abubuwa waɗanda suke an shirkiro su a cikin babin addu'a wanda yake babu su a ciki kun ga ga yanda ladabin addu'a ya zo a cikin hadisi sauran adab sun zo an bayyana su yana daga cikin adab da suka zo a cikin hadisi raf'ul yadaini ka ɗaukaka hannayenka in ba inda aka hana ba inda aka hana shine kamar a minbari in ba lokacin roƙon ruwa ba domin sahabbai sun yi inkari ga wanda yake daga hannu lokacin addu'a akan minbari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam akan minbari ba abin da yake illa ya ishara illa ya qula bi yadihi hakaza wa ashara bis sababa dan yatsun sa da yake tasbihi da shi ya rinka motsa shi saboda haka ana addu'a akwai al-ibtihal shine mutum ya daga hannunsa sama can kamar lokacin roƙon ruwa yanda har za a ga wato farin hamatar mutum kamar yadda aka sifanta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko kuma ya daga hannunsa daidai kirjinsa kamar yadda aka ruwaito yake yi wajen addu'o'in kunuti ko kuma ya ishara da dan yatsunsa kamar yadda aka ruwaito yake yi yayin da yake addu'a akan minbari lokacin sallar juma'a sannan yana daga cikin adab na addu'a a mutum ya tawassuli tawassuli kuma shine da sifofin Allah da sunayensa da kuma ayyuka na ibada da imani shine kamar imanin mutum da kamar mutum yayi sadaka kamar mutum yayi karatun alqur'ani kamar mutum yayi sallah kamar yadda yazo a hadisin Ubay ibn Umair wanda yayi sallah da ya ganshi yayi sallah yayi yabo ga Allah yayi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa saltu'ta ka roka Allah ya baka to ana so a yi shimfiɗa da irin waɗannan ayyuka waina ne daga cikin babin tawassuli baya daga cikin yana daga cikin babin tawassuli ka nemi wani bawa salihi yayi maka addu'a amma ba bawa bayan ya mutu ka ce Allah kai mun dan wane ba domin wannan yana daga cikin babin ihsani ala Allah ta'ala ka ce dan wane Allah kai mun kaza baya daga cikin abin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin al-ibtida'u fi dini waɗannan su ne alwa'ut tawassul wanda suka zo a cikin nusus na al-kitabi was sunna da sauran adab kuma wanda yake an ambata su ku duba cikin mukaddiman kitabud du'a na shi Sheikh Sa'id ibn Wahab al-Qahtani da kuma littafin Bakr ibn Abdullah Abu Zaid tashihud du'a ya kawo fawaid masu girma a ciki amma shafa hannu bayan an yi addu'a wannan kamar yadda muka ambata a bisa tambayoyi da yawa da ake yi wannan hadisan da suka zo ba su inganta ba waɗansu sun ce hadisin waɗansu daga cikin su sun kai martabar hasan amma kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito a wurare da dama ya dauka hannu yayi addu'a da hadisi sahihai ingantattu har aka ce ma sun kai mutawatirai amma ba ruwaito hadisi guda daya cewa ya shafa hannunsa ba wanda yake ingantacce ba tare da wata illa ba wannan ya nuna yawan addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya daga hannunsa baya shafa fuska amma kuma saboda waɗansu ruwayoyin su zo waɗansu malamai sun ce sun kai martabar hasan ma'ana za a iya kafa hujja da shi tare da nau'i na rauni wannan ya nuna ba za ka yi inkarin wanda ya akan cewa ya zo da abu wanda yake bid'a ba kuma dan mutum yayi a wani lokaci ba za a yi masa inkari ba amma al'aula rashin yi saboda abin da ya zo na ingantattun hadisi na manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi sannan Allah ta'ala ya kara wannan aya da cewa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lalle ita rahamar Allah makusanciya ce ga waɗanda suke masu ihsani al-muhsinuna masu ihsani sune waɗanda suke masu ihsani tsakanin su da Allah masu bauta ma Allah tamkar suna ganin sa masu isa martabar ihsan domin maratibud dini guda uku ne akwai al-islam sannan al-iman sannan al-ihsan al-ihsan shine maratibin ka bauta ma Allah tamkar kana ganin sa in kai baka ganin sa shi yana ganin ka wannan martaba ta ihsan masu taka wannan matsayi sune wanda rahamar Allah take makusanciya a gare su ihsani na biyu shine al-ihsanu ila al-khalq masu kyautata ma bayin Allah rahamar Allah makusanciya ce gare su shi yasa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yarhamu min ibadihi ruhama Allah yana jin kan waɗanda suke masu jin kai a cikin bayinsa yace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji kan waɗanda suke bayan kasa Allah da yake saman al'arshi sai ya ji kan wannan domin rahama ta daga cikin ihsani yayin da suke ihsani ga halitta suka taimaka ma marayu suka taimaka ma fakirai suka taimaka ma zawarawa wanda ba su da mata suka taimaka ma nakasassu suka taimaka ma yan fursuna suka taimaka ma duk masu bukatar taimako yan uwa da na kusa da na nesa da ma wanda ba yan uwa ba da makwabta sai su ma Allah ya taimaka musu yayin da suka yi jikan waɗansu sai su ma Allah ya ji kansu to shi yasa ake san ihsani Allah ya ce rahamar Allah makusanci yake ga masu ihsani duk wanda kaga Allah madaukakin sarki ya bashi sifa ta ihsani ga halitta to kai masa kaunar samun rahamar Allah domin shi ihsani haka yake yayin da kake kyautata ma bayin Allah to lalle ku Allah tabbas zai kyautata maka domin Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin rahamar Allah makusanci yake ga masu ihsani Allah ya bayyana waɗansu masu tafsiri sun ce fassarar wannan ayar ta zo a cikin wannan sura kamar yadda zai zo inda Allah ta'ala yake cewa wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta yalwace dukkan komai wasa aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya zuwa karshen aya Allah yake rahmata ta yalwace dukkan komai zan rubuta ta ma'ana zan wajabta ta Allah yake cewa zan wajabta ta ga masu takawa masu bayar da zakka ko masu imani da ayoyina sune waɗanda suke bin manzo annabi wanda yake baya rubutu baya karatu wanda suka same shi rubuce a cikin littafin su na at-taura da injila kun ga aka sifanta su da waɗannan sifofi guda hudu masu takawa masu bada zakka masu imani da ayoyin Allah masu imani da alqur'ani masu gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗannan Allah ya wajabta rahama ta gare su to wannan bayanuna sune kadai waɗanda Allah ta'ala ya kusanta rahamar ta gare su ba domin zahirin lafazin da kuma sauran hadisi kamar wanda muka ambata cewa Allah yana jin kan masu jin kai a cikin halittar sa ya nuna kan cewa duk wanda ya sifanci da sifar ihsani to Allah madaukakin sarki ya sanya rahamar sa makusanciya ya zuwa gare shi Allah ya sanya mu makusanta ga rahamar Allah ma'anar kusancin rahamar Allah gare ka shine Allah madaukakin sarki ya saukaka maka wato bautar Allah Allah ya saukaka maka bin Allah ya sanya fitsara ma baka san hanyar baballanta na kai ta wannan duk yana daga cikin rahamar Allah sai kaga Allah ya killace mutum tun yana dan kankani ya kiyaye shi ya kare shi to wannan rahamar ita ake nema wanda yake za ta tike a cikin sauran dukkan lokaci da rahamar Allah take mai tsanani bukata gare ta take mai tsanani yayin fitar rai da yayin shigar kabari da yayin zuwan masu tambaya a cikin kabari da yayin kwanciya a cikin kabari da yayin tashi da yayin lokacin hisabi da lokacin da ake raba littafai da lokacin da ake wucewa kada sirat da lokacin da za a shiga aljanna waɗannan lokacin da su ne suka fi tsanani na bukatuwar bawa ga rahamar Allah to yayin da aka ce rahamar Allah makusanciya ce ga bawa da yayi ihsani to kaga ya nuna mana lizimti ya lizimta mana wato mun lizimci ta farkin ihsani ihsani a cikin bauta yayin da zaka yi ma Allah abu ka kyautata dan Allah ya rubuta ihsani akan komai ka kyautata ba kai zo kana yi ma Allah abu da nauyin jiki da kasala da ganin kan cewa an matsa maka ba kai da nishadi da so saboda rahamar Allah dan ka samu rahamar Allah an ce kusa take ga masu ihsani kai ihsani wannan lokacin kai ihsani yayin da duk zaka yi wani abu da Allah ya ce kai in zaka yi sadaka in zaka yi kyauta kai ihsani kasancewa Allah kake yi ma kuma kai ihsani ga halittar Allah kai ihsani ga halittar Allah sahabbai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da yin sadaka wanda ba shi da shi sai ya je dauki igiya ya je ya itace ya zo ya sayar da itacen ba dan ya zo a yi masa salat da farfesu ba a'a dan ya bayar da sadaka dan ya bayar da sadaka to kada ka dauka cewa an ana maganar sadaka sai masu hannu da shuni ake yi ma sai masu rarar kudi ake yi ma duk wanda yake da karfi zai iya zuwa yayi abu ya sadaka kada ya raina ihsani domin ihsani Allah madaukakin sarki yana son sa yana kusantar da masu yin sa zuwa ga rahamarsa Allah madaukakin sarki ya kusantar da mu ya zuwa ga rahamarsa a kamar yadda aka saba a gobe insha Allah za mu fara da amsa tambayoyi a kuma yau mun wuce iyaka mun tsawaita masu chef da ga duk suna ta kallo na a hudu da kwata ne za mu rinka farawa insha Allah zuwa hudu da rabi mu amsa tambayoyi sannan mu tafsiri awa daya zuwa biyar da rabi mu tashi awa daya da kwata insha Allah Allah ya kai mu daga gobe za mu zamanto masu lizimta da wannan ka'ida اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين